da kudin su ya kai dala biliyan 70 a shekara guda.
Tonan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da hafsoshin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a fagen tsaro na kasar kafin ya hau jirgi ya wuce Birtaniya a duba lafiyarsa. Shugaban ya umarci hafsoshin tsaro da su dauki matakan gaggawa domin murkushe 'yan ta'adda masu satar mutane da kuma hana zaman lafiya a kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci hafsoshin tsaro na kasar da su dauki matakai na gaggawa na murkushe 'yan ta'adda masu satar mutane da wanda ke hana zaman lafiya a Najeriya domin tabbatar da an kawo maslaha da kuma natsuwa a cikin kasar. Shugaban Buhari ya bada wannan umarni ne a lokacin da yake ganawa da hafsoshin tsaro na kasar a shirye-shiryen da yake yi na tafiya kasar Ingila domin duba lafiyarsa, inda bayan ganawar ne ya kama hanya zuwa Ingila domin ganawa da likitocinsa kamar yadda sanarwar ta bada tun jiya. Muhammadu Buhari a wurin taron ya gaya wa hafsoshin tsaro cewa lokaci fa yayi da su ne za su fara kai hare-hare, ba su tsaya suna kariya idan an kawo musu hari ba. Shina mai cewa matakai kamata a dauka na karfafa zuciyar 'yan Najeriya da imanin su cewa hafsoshin tsaro da sauran jami'an tsaro na kasar suna iya kare rayuwarsu kuma su ba su kariya daga miyagun mutane da ke hana ruwa gudu a wurin zaman lafiya a cikin Najeriya. Mai ba shugaban kasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro Major General Babagana Mangonomi retire shine bayan haka ga manema labaru bayan da aka kammala taron tsakanin shugaban kasa da hafsoshin tsaro, inda yake cewa
President has made it very very clear to both the intelligence and operational elements that their first assignment will be.
Shugaba Buhari ya fito fili ya nuna wa dukkan jami'an tsaro da masu leken asiri cewa su dauki mataki na farko wanda zai tabbatar da sun zakalo shugabannin 'yan ta'addan nan da wanda ke dore musu gindi ko kuma ra musu baya domin hana su cigaba da kawo ta'annaki ko tashin hankula a cikin Najeriya.
Mr. President has said that he will no longer tolerate a situation whereby
Dadin da Shugaba Buhari ya ce ba za a yarda a cigaba da nuna halin ko'in kula akan yadda 'yan ta'adda suke matsa al'umma ba tare da hafsoshin tsaro da jami'an tsaro baki daya an dauki matakan da za su tabbatar da cewa an hana su walwala kuma ana kai musu hari, ba a jira sai sun kawo hari sannan ai kariya ba. Yana bada mai tabbacin cewa an dauki matakan da duk suka kamata domin a tabbatar da an baiwa jami'an tsaro na Najeriya dukkan makaman da suke bukata domin samun nasarar wannan aiki. Dangane da masu kawo tashe-tashen hankula ko ingiza mutane a yi tarzoma ko a raba Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ya umarci hafsoshin tsaro na kasar su dauki duk matakin da ya kamata bisa ga doka a zakalo ire-iren waɗannan mutane, a murkushe su kuma a yi musu hukunci gwargwadon abin da dokokin Najeriya suka tsara a yi ba tare da an ci gaba da yin kace nace na kawo tashin hankali ko rarrabuwar kawuna a cikin kasar Najeriya ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla an gaishe ku Umar Faruk Musa, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To binta, manyan hafsoshin bangarori uku na sojin kasar Brazil sun mika takardun haɗin gwiwa na aje aiki jiya Talata bayan da shugaba Jair Bolsonaro ya canza ministan tsaro, wanda hakan ya janyo fargabar yuwuwar a yi gagarumin garin bawul a rundunar sojin kasar saboda cimma wani burin siyasa na shugaban kasar. Ma'aikatar tsaron kasar ce ta bayar da sanarwar aje aikin manyan sojojin, wanda ba taɓa yin hakan ba a kasar akalla tun bayan da gwamnatin mulkin soji ta kawo ƙarshe a kasar shekaru 36 da suka gabata. Kuma ma'aikatar tsaron ba ta yi wani ƙarin haske ba, ba a kuma bayyana waɗanda za su maye gurbin ba. To amma dai masu nazarin al'amura na bayyana fargabar yuwuwar shugaban kasar wanda ke fama da matsin lamba na kokari ne ya dada mai da sojojin kasar karkashin ikonsa. Tun daga shekara ta 1985 bamu taɓa ganin shugaban kasa ya yi katsalandan a ɓangaren sojin kasar kamar haka ba, a cewar Carlos Melo, wani shehin malamin kimiyyar siyasa a jami'ar ENSPA da ke Sao Paulo. Shugaban Amurka Joe Biden yau din nan Laraba zai tafi birnin Pittsburgh na jihar Pennsylvania don yayi bayani kan shirinsa na bunƙasa ƙasa na dala triliyan 2, wanda zai hada da gina hanyoyi, gadoji, samar da ruwan sha, wutar lantarki da kuma tsarin sifiri. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya gaya ma manema labarai da daren jiya Talata cewa za a tsara aikin ne ta yadda za a dau shekaru 8 ana yi. Waɗannan ayyukan kashe kuɗi ne masu muhimmancin gaske. Ayyukan kashe kuɗi ne da ƙwararru daga sassa daban-daban suka fahimci cewa za su magance matsalolin rashin inganci a harkokin yau da kullum, kuma za su inganta tattalin arzikin ƙasa, a cewar jami'in gwamnatin. Ya ƙara da cewa, kuma muna ganin waɗannan ayyukan kashe kuɗi ne da ba za mu iya watsi da su ba a matsayinmu na ƙasa. Biden na shirin samar da kuɗaɗen yin waɗannan ayyukan ne ta wajen sauyi a tsarin haraji, ta yadda za a ƙara haraji ma manyan kamfanoni da kashi 21 cikin 100 zuwa 28 cikin 100. A ƙarshe, ganin irin ƙalubalen da take fuskanta wajen kula da yara ƙanana 'yan gudun hijira waɗanda suka ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico, ma'aikatar harkokin lafiya da hidimar jama'a ta Amurka ta yi kira ga ma'aikata na sauran ma'aikatun gwamnatin tarayya da su taimaka wajen zuwa kan iyakar na wucin gadi. A yayin zaman masu taimakawa na wucin gadin na tsawon kwanaki 30 zuwa 120, ofishin kula da 'yan gudun hijira na ma'aikatar na son 'yan sa kan su taimaka wajen kula da yaran da nemo bayanai game da 'yan uwansu da ke cikin Amurka, saboda a miƙa su ga 'yan uwan nasu yayin da ake ci gaba da duba buƙatunsu na ƙaura.
An gaishe ka Ibrahim Garba. To har yanzu a Najeriya, a wani taron kaddamar da wasu littafai da aka gudanar, masu sharhi na cewa yawan sakin aure a arewacin kasar ya kasance ɗaya daga cikin manyan dalilan yawan fitina ta 'yan bindiga da ta'addanci. Masu gabatar da jawabai a taron sun zayyana wasu illoli da yawan sakin aure ke haifarwa. Wakilin murya Amurka daga Abuja, Nasir Adamu El-Hikaya, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron da har ila yau kunshi raba kyaututtukan sardaunan zamani yau kafar labarun yanar gizo ta Zuma Times ta shirya shi a Abuja. Mai bitar ɗaya daga littattafan mai taken sarƙaƙiya Rahama Abdulmajid ta ce akasarin sakin aure baya kula da abin da zai biyo baya da kan shafi yara.
Wannan haka yake, yin auren yana da arha amma sakin ya fi shi arha. A arewacin Najeriya saki ya zama kusan in ce maka kamar caca, gambling ake da shi. Mutum zai iya kashe miliyan 5 ya yi aure amma akan mukullin naira 500 ya ce in kika taɓa mukullin nan a bakin auren. Wannan ya zama gambling. So sakin ya fi auren arha. Saboda haka ya kamata ya zamanto cewa kamar masu yin kira da cewa ai a rage kuɗin aure, to a ɗau in aka rage wannan kuɗin auren a ɗora wa saki. In aka rage wannan lefan, a bar lefan akan cewa in aka sake ta za a mata lefi, za ka ji ta shiga zaman fiya ba za ta fito ba.
Haka nan tsohuwar ministar ilimi 'yar majalisar wakilai a yanzu Aishatu Jibir Dukku ta ce mata kan shiga yanayin gararri in aurensu ya mutu da yara a tsakani.
Yawan saki yayi yawa a arewacin Najeriya, sannan duk matan da aka saka ba ta da daraja a arewacin Najeriya, shi yasa sai matan suka shiga cikin wani irin ukuba wanda rayuwarsu ta zamanto cewa ta shiga cikin ha'ula'i wanda kuma bai kamata ba, saboda ita mace ba ita ke rike da saki ba, namiji ke rike da saki. Saboda haka ashe in kaga an saki mace, kafin a ce menene laifin matan, an san cewa shi namiji nan shi ya sake ta. Wata mata na so ta zauna da 'ya'yanta amma sai a ce ta tattara ta fita, saboda haka kaga ba rayuwanta kadai ba rayuwan 'ya'yan ma ya shiga wani hali.
Ita kuma babbar bakuwa uwar gidan gwamnan Neja Hajja Amina Abubakar ta ce in an ba wa mata dama za su yi amfani da basirarsu wajen saita al'umma da kawo ci gaban ƙasa.
Duk abin da namiji ke yi mace za ta iya yi, amma da matsalar shi ne yawanci mata ba su samu daman yi ba ne. Wannan ya nuna cewa duk wanda take son ta yi abu za ta iya yi, inda har ta samu mutane da za su kama mata su ba ta goyon baya.
Marubuciyar littafin mai rumudi ta ce za a ci gaba da irin wannan taro don fito da darussa masu amfani.
Kasan dama last year ya kamata mu yi, amma saboda matsalan COVID din nan sai muka daga muka kawo shi farkon wannan shekara. To yanzu haka ba wai an gama taron nan fa ba kwanciya za mu je mu yi ba, aikin mu zai fara. Za mu fara neman su wane ne sadauna, su wane ne masu ɗabi'u sadauna, sai mu sake fito da su. Ai mun ce har littattafai za mu yi a kansu, bayan littattafai za mu sa shi a yanan mu na gizo, so da duk wanda ya zo shekara 1000 nan ko da bayan ba mu wanda suka zo za su dinga dubawa kamar yanda mu ma ba mu nan muka ji dan kwairo. To mutun da ba iya waka za mu yi ba, rubutu muka iya, to rubutun za mu yi mu ma wasu su gani.
Taron da an gudanar da shi ba kiɗa ko waka, sai waƙoƙin baka na fasaha da 'yar marubuciyar ta gabatar.
He was a successful with no setbacks.
Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Nasira Adamu Alhikaya da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com da kuma sashen hausa.com
yanzu kuma sai ku da ya zama dan shirin mu na arewa a yau
domin fare wada har jisi da yawan barna ba kariya
arewa yau a yau masu raro barkan mu da dawa shirin arewa a yau da kan duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu kamar yadda muka fara a makon jiya za mu ji sauran sharhi ko ra'ayin Alhaji Tayur Bafarawa ne kan kalaman batun odar makamai da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro manja janar Baba Gana Mangunu ya yi magana a kai da mutane ke cewa a gudanar da bincike
arewa lumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya
shi ba ya ta kun tun yanzu na mulki ba sai ya kai ba in yi tafi shi ne an ba bincike shi a yabon ya haka amma tun yanzu shi na nan shi bai ba da kuɗi na bai bincika da kai ne ya gani.
To, me za a ce yanzu wannan ya nuna a irin shawarin da kuke bayarwa shine a kaddamar da bincike kenan kan wannan bayani da shi janar Mangunu yayi.
Yanzu sai an ba da shawara ana mun da mun shawara mace hakkin jama'a ne dukkan jama'a ce kuma shi wakilin shugaban kasa ne kuma shi wakilin shi ne harkar tsaro kuma ki ba kawo kayayyakin da ba so ki a bincike in sun in an ci an kawo kayan to ne kike kai magana ba shawara da ta so ba ai wannan ya zama dole a bincika ya zama dole a bincika.
A kusa da ƙarshe a kusa da ƙarshe Alhaji Tayuru Bafarawa me kike tunani shin rashin kawo wannan makaman ne sakacin wani ne ya jawo har yanzu lamuran tsaro suka tabarbare a yankin arewacin Najeriya
kai yanzu a Syria to mutane suna cewa babu makamai sojoji suna gudu babu makamai sai yau gashi an faɗa ma duniya gwamnati haɗa duniya an ba da kuɗin da babu makamai su ma gwamnati aka tafi kuɗin su aka bayar da a sawo a banga su ma sun yi kwamfutocin cikin shogun ta cewa ba su kai aikin gaba ba kuma daga yanzu ai ya zama dole yanzu addu'a ce wanda ake Allah ba mu zama kafin mu zama lafiya kuma waɗanda ke son ke bin wannan ƙasa da mugun abu Allah ta nan sauki ce su ne Allah ko ba ka da masu yi kuma daga yanzu an rage Buhari aiki shugaban ƙasa an rage masa aiki ne tabbatar cewa abin cika a ga shin nawa aka ba su ne su makawo waka ina an kwanjina ka bai da magoriyan su ne ga ina mai barci ga mutum kasa da fura ne ce kuma suna kan hanya Germany America ko ina to kasance abin cika a ga shi an sawo su suna kan hanya ko dai ina son kutsaya
shikenan rake da ina din a ƙarshe gaba daya me zaka faɗa wa shugaba Muhammadu Buhari tunda wannan dai mai bai shawara ne kan harkokin tsaro ya faɗi wannan ba mamaki wani fito daga wani bangare ya ce ya yi sugul da baka ne ko kuma ya faɗi abu ne wanda ba ra'ayin gaba daya ita fada shugaban kasa ba ne.
Abin da zan gaya ma shugaban kasa Muhammadu Buhari don Allah da annabi sauraron jama'a mulki ba mutum guda ka yi ba mulki akwai akai da wanda ka mulki da yanda ka mulki sai cin ka ba da shawara ko suka kuka a saurara musu duk wannan rashin saurara mutane ne duka mana wannan mutumfa saboda yana ganin yanzu wannan abin da akwai kila ce Allah gwada mana shugaban kasa ya diba ya gani ya kasance cewa abubuwan da aka faɗa ko kuma yake faɗa mu ba muna faɗa ba ne don wata hasada ko don wani rashin a'a muna son mu taimaka mashi kasan mu ce ɗan mu ne ake kashi ba ma yi bane don wata nan magana siyasa kamar yadda faɗa a harko a diba a gana ja aka APC ce ta faɗi haka dukan mu faɗi haka amma yanzu alhamdulillah sai zan ba su kuma sai Muhammadu Buhari dan Allah ne tare mutane ko kan da suke faɗa ya bin nan ya ta nuko shi ne yake yi dan shi bai bai ga mu Allah duk nan da doka kana da tsara rayuwa kuma sai yayi bayani saboda haka taimakon shi ake yi ya diba ya gani in ya diba ya gani
shi kayan da Allah aza musu, shi ku aza musu, inda zai suka shi tun siya ya ne ka.